Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda yayi daidai da yau Alhamis, 3 ga watan Yuni, shekara ta 2021. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 4:30. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna tafe da irin kiraye-kirayen gwamnonin jihohin arewacin Najeriya. Haka za ku ji wani irin hali ake ciki a jihar Gombe bayan wani rikicin kabilanci a ƙarshen mako. Sai muka muku rahoto na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya. Daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta kaddamar da yaki da cin hanci da rashawa a hukumance a matsayin wani muhimmin abu ga tsaron kasar. A karan farko yau Alhamis, Biden ya fitar da sanarwar umarnin inda ya bayyana abubuwan da za a yi a yaki da matsalar. Cin hanci da rashawa na barazana ga tsaron Amurka da daidaiton tattalin arziki da kokarin kasashen duniya na yaki da talauci da kuma raya kasashe da ita kanta demokradiya, a cewar shugaban a umarnin da ya fadda. Amma ta hanyar dakilewa da kuma yaki da cin hanci da rashawa yadda ya kamata da nuna mahimmancin gwamnati mai kwatanta gaskiya da kuma sauke haƙƙin da ke wuyanta, za mu iya samawa Amurka da wasu gwamnatocin demokradiya muhimmin abu. Takardar sanarwar da Biden ya fadda na da mahimmanci saboda tana zaman wata sanarwa a hukumance daga shugaban da ke nuna cewa yana sa ran dukkan muhimman ma'aikatan gwamnatin kasar za su tashi tsaye wajen yaki da cin hanci da rashawa. Abinda wani babban jami'i a gwamnatin ya fadawa manema labarai kenan a yau Alhamis. Kasar Burtaniya ta soke wani taron kolin ministocin lafiya daga kasashe 7 na kwanaki 2 da nufin maida hankali akan rabon rigakafin COVID-19 da kuma duba hanya mafi dacewa ta gano wata barazana ga lafiyar kasashen duniya. Ganawa da ake yi a birnin Oxford a yau Alhamis da gobe Juma'a na zuwa ne gabanin taron kolin shugabannin manyan kasashe 7 da za a yi a mako mai zuwa a Cornwall. Kasashen da suka gudanar da gagarumin shirin bada rigakafin COVID-19 na fuskantar matsin lamba akan su ƙara kaimi wajen taimakawa sauran sassan duniya inda aka samu ƙarancin rigakafin. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗi cewa muna buƙatar a raba rigakafin yanzu. Ya ƙara da cewa samun daidaito wajen rabon rigakafin na da muhimmanci wajen kawo ƙarshen annobar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani bam ya tashi a wata unguwa da galibin ta ƴan Shi'a ke zama a babban birnin Afghanistan a yau Alhamis, inda akalla mutum 4 suka mutu a cewar wani mai magana da yawun ƴan sanda. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai haran. Wani mai magana da yawun rundunar ƴan sanda Firdaus Faramarz ya ce harin ya faru ne a yammacin birnin Kabul. Galibi tsirarai ƴan kabilar Hazara ne ke zama a wurin, waɗanda kuma yawancin su ƴan Shi'a ne. ƴan Shi'a ba su da yawa sosai a yawancin yankunan da ƴan Sunni ke zama a Afghanistan, kuma masu alaka da kungiyar IS a kasar sun kaddamar da yaki a kansu. A wata sanarwa da aka fidda da yammacin jiya Laraba, kungiyar IS ta ce ta kai harin bom a wurin wata babban na'urar wutar lantarki ranar Talata. Abin da yasa yawancin birnin Kabul ya kasance babu wutar lantarki. A sansanin Al-Hol da ke arewa maso gabashin Siriya, yara na yini suna gantalikan hanyoyi masu datti, suna wasa da takubban katako da bakaken tutoci, suna kwaikwayon mayakan kungiyar IS. Kadan daga cikin su ne ke iya karatu ko rubutu. Ga wasansu, ilimin da kadai suke samu shine daga iyayensu mata da ke koya musu farfagandar ƴan IS. Fiye da shekara 2 kenan bayan da daular musulunci da NIS suka ayyana ta durƙushe, kuma an fi shekara biyu yanzu da aka bar yara sama da 27,000 suna dangaririya a sansanin Al-Hol wanda ke dauke da iyalan NIS galibin yaran da basu kai shekara 13 ba tukun suna yin yarantarsu ne a cikin yanayin rashin tabbas sakamakon mummunan yanayi ba tare da makarantu ba ko wurin wasa ko kuma inda za su samu wata koyarwa kuma ga dukan alamu kasashen duniya ba sa ra'ayin magance yanayin hukumomin kurdawa da kungiyoyin agaji na fargaban sansanin zai zama wani wurin da za a samu sabon zamanin mayaka suna yin kira ga kasashen iyalan na asali da su kwashe matan da yara matsalar ita ce gwamnatocin kasashen da iyalan suka fito na kallon yara a matsayin wata barazana maimakon waɗanda ke neman dauki
labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia to bayan labaran duniya yanzu kuma lokaci ne na taskar rahotanni baya ga kiraye-kiraye da al'ummar arewacin Najeriya ke yi na ganin shugabannin arewacin kasar sun tashi tsaye dan kare al'ummar su dake kudancin kasar babban kalubale dake gaban gwamnonin jahohin arewacin Najeriya a yanzu shine su maida hankali dan ganin an dawo da al'amura daidai kamar yadda gwamnan jahar Yobe mai malabuni ya shaidawa abokin aikin mu Umar Faruk Musa
kuma yadda ka sani zaman lafiyan kasar nan shine abin da kowa yake so domin ko ma menene ko me akidanka ko me jam'iyyarka ko wani yanki kake sai an zauna lafiya sannan ko ma menene na ci gaba zai biyo baya idan babu Najeriya kam ai babu wani ma balle maganan wata jam'iyya ko wata maganan wata akida ko wani me ko ma menene manufan mutum ina gani duk wannan masu wani ra'ayi daban ina ga keta ce ko kuma mugunta matasan mu da suke tasowa saboda ai wanda suka gabata sun gabata wanda kuma suke kai yanzu suna kai yanzu to wanda za su zo gobe fa shikenan a fasa tukunyan a wargaza murfin a watsi saboda kawai mugunta da keta
hayane da ake yi yanzu ta al'ummar Ibo na wasu kungiyoyin matasa arewa suna ba shugaba Buhari shawara cewa ya yi duk abin da zai taimaka a ba yan Ibo damar su balle su je su kauta su kasa kana ganin wannan dabara ce mai kyau tun watakila ana ganin kowane bangare kamar da kace yana bukata wani bai kamata wani ya zare ya ce sai yayi ba kuma ga rasa rayukan da fitina take kawa kamar da aka yakin basasa
eh to ka san shi shugaban Muhammadu Buhari shugaban kasa ne da al'ummar Najeriya suka zaba kuma wanda ya rantsuwa na kare kasan nan da yancin ta da kuma yancin ƙasan kasa da kuma rike ta a ƙasa dunkulalliya to wannan a matsayin sa na shugaba ya dauki dukkan matakai da ya kamata ya dauka musamman ma kalamin sa na baya-bayan nan ya nuna ya bada shugabanci kuma ya riga tsawatar kuma duk mai hankali ya kamata a ce ya fahimci abin da yake nufi domin ya fade ta karara yadda ko masu yi wannan yan gangancin ya kamata su gane cewa yanzu tura fata kai bongo ya kamata su gane abinda ake nufi to zaman lafiyan kasan nan ba saboda kowa da kowa ne ba wai kada a gani kamar akwai wani sashin da dan ita ce ake neman zaman lafiyan kowane sashi tana bukatan zaman lafiya din saboda kamar yadda nace kowane sashin kasan nan Allah ya albarkace ta da abin da ya albarkace ta kuma dole ne a hadu a zauna lafiya idan ana bukatan zaman lafiya kuma dole ne ana bukatan zaman lafiya din saboda dukkan wa'annan wanda suke wa'annan maganganu suna yin ta ne akan ganganci ko kuma keta domin keta wasu su sun haye ba sa ma Najeriyan suna wasu wurare a zaune da iyalansu to suna basu kima menene zai faru a Najeriya in ta tafasa ta kone ba to kaga wannan ba shine burin duk wani uba mai hankali wanda yana da yaya ko kanne ko abokai a kasan nan kuma yanzu haka muna da matasan mu da dama suna jami'o'i suna kokarin gamawa da wasu kolejojin ilimi suna kokarin gamawa wasu sun gama suna botan kasa to su menene suka rike ko kuma kawai a wargaza kasan daga kan wanda suke kai yanzu shikenan kasan ta isa
to ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya rikicin kabilanci da ya barke a ƙarshen mako a jihar Gombe ya haddasa rudanin alƙalima na waɗanda suka rasa rayukansu da kuma irin asarar dukiya da aka yi. Muryar Amurka ta yi bincike na kwakwab don gano halin da ake ciki yanzu haka a jihar ta Gombe. Wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa mana.
Bincike na nuni da cewa ya mutsi tsakanin kabilar Fero da kuma Shangomawa ya faru ne a ranar 29 ga watan jiya. Sanadiyar hari da wasu suka kaddamar akan mutanen Fero da suka dukako garin dauke da bindiga suna harbe-harbe da kuma kone gidaje kamar yadda wani da halin yanzu yake boye a wani daji.
Abinda kuke ciki da wani mutane kabilu da kala-kala a dandamalin da lakatar da kowar inda aka mana barna. Wani zanna wurin ne tun kakannin mu suna wurin aka FBI mu. Muna zaman lafiya babu tashin hankali. Sai daga baya sai rikici ya zo mata tsawa tsakanin mutumin Fero da Shangon. Shangon ne ya ce wa mutumin Fero ai wuri na shi ne. Mutumin Fero ya ce wuri na shi ne. Kamar ni ba ina maka magana ina kai shekara 53 a raye. Ranar sati kawai mutane na mawa da kwatan 1000 suka taso da bindigo su kawai sun zo suna noma. Shaura suna noma saura suna kone-kone gida. Sai yaran mu suka zo zan so masu suka daga sai a har yaran mu da bindiga. Rikici ta barke. Duk bakin gidan dan mutumin Fero aka kone shi. Ranar Saturday ta tushe Saturday. Bayan wannan gari ya waye tunde sai suka haura wani kauye ana kiran shi Kowala. Suka kuma kone duk bakin dan Fero kuma suna hade da mutane shagwa kuma kone gidan Fero kam. Suka dangara fasa da jiyar sazo suka kuma kone.
Sunan duk kamar mutane nawa kake tsammani sun rasa ransu?
Mutanen mu da suka rasa rayukansu mutane takwas. Mace ɗaya an kone ta a cikin gida akwai bafulatanin da yana zama a wurin mu aka tashi da tabbata ke nama. Suna fafarbewa suna cicire kayan cikin nan da su idanun nan gaba ɗaya da su gaban su nan da su hantar nan suna cicire da su kafafu wannan.
To ita gwamnati mai tacce ne a kai?
Mai matawa sarkin Kaltungo injiniya Salim Muhammad shine wanda gwamnatin jihar Gombe ta nada domin ya kawo zaman lafiya a wuraren da ke cin yaku. Ya yi mini bayani a hukumance a hidata da shi ta wayar tarho. Ga abin da ya shaida mini.
Mutanen na tatar suka kona wannan kauye na bukatar jadanda wanda yake da magidanta guda 27 a cikin wannan unguwar. To duk an kona gidajen sai gini gidan da ba kona ba da church da kuma gidan pastor. To ɗaya daga cikin ɗakuna da ƙura ɗaya akwai wata mata mai suna Salome ba ta da lafiya. Ita ba ta iya fita ta gudu ba. Sharon ya rita da ita ɗaki ya ƙona da ita a ciki. To kashe gari sai gwamna kira emergency meeting man da kenan. Gwamna ya tsawata ƙwarai da gaske. Ya ce duk wanda yake da hannu cikin wannan za a hukunta shi. Sannan sai ya sa ne zama in charge na maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sannan kuma sai zai sa kwamiti wanda za su bincika su gano masu hannu a ciki a yi musu hukunci. To kaji abin da ake ciki.
To yanzu a yanzu an iya kama wasu wanda ake tsammanin suna da hannu a ciki?
A'a yanzu abin da ake yi shi ne ana so a kwanta da hankali mutane tukuna.
To wasu sun ce su ba hali hankali ya kwanta tunda yake akwai mutanen Shangon da suke cikin wannan yanki na ɗaya ɓangaren sun hana su zama. Yanzu a makarantu suke da zaune da coci da dai wasu wurare haka.
Su wani mutane aka kona musu gidajen su mutanen fili ne suka zauna a wannan waje ya danda din fokin kira yanzu duk sun koma wajen yan wasu a fili babu kowa a wajen inda kona ne.
To kuna da yawan kididdigan mutanen da suka rasa rayukansu?
A'a ana gaya maka Salome ita ce ta kaɗai da mutane ta fita ta gudu ba a wannan ƙauyen.
To amma su mutanen suna ce akwai mutane wajen guda 9 da suka rasu.
A ina a wannan ƙauye?
Eh.
Ba mu san kowa abin da jama'a tsaro suka fara wajen security meeting sun ce sun kira gidaje gine gine da aka kona wato kamar ɗakuna kenan guda 50 abin da aka bayar kenan officially. Ina baka official report daga wajen jama'a tsaro amma idan wani yace akwai mutum goma to dai na ji mutane suka fito ga waje.
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To ubangiji Allah ya kyauta baki daya. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
A ranar 29 ga watan Mayu ne gwamnatin jihar Nasarawa ta cika shekaru 2 akan mulki. A baya jihar ta Nasarawa ta sha fama da tashi-tashin hankali da suka hada da rikicin manoma da makiyaya. Ayyukan yan fashi da makami, satar mutane don neman kudin fansa da sauran ayyukan ta'addanci. Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya shaida man irin dabaru da ya yi na kawo saukin lamuran tsaro a jihar.
Na farko sha'anin tsaro a wannan kasa ya zama wani babban magana kuma babban abin damuwa wanda shi kanshi shugaban kasa President Muhammadu Buhari jinsi ya faru duk lokacin da ka zo ka aika mar kana so ka ganshi aka ce menene maganan aka ce tsaro ne sai ka ji ya ce zo da so da wuri saboda babu abin da ya dame shi irin wannan saboda ya san abin da ya damu wannan kasa nau jihar Nasarawa muna tsaka-tsaka ne mu a lokacin da rikice-rikice suka barke tsakanin a jihar Plateau da kuma Saudan Kaduna wanda har yanzu ana nan da jihar Kogi duk lokacin da mutanen Bassa da Ebira suke rikici da jihar Benue duk lokacin da Tibi suka koro Fulani saboda suna da wannan dokan da bai yadda ba a yi kiwo a bayyane sai kaga Nasarawa ita ce a karshe take samun damuwa na irin wayannan abubuwan to daga zuwa shine muka fara daukan matakai matakin farko da na fara dauka shine na je na samu gwamnatin Benue kai gwamnati mun san kana da wannan doka kuma mu za mu yi biyayya ga wannan doka amma mun kuma muna da zamu dokan a jihar Nasarawa da muke iya bari dan haka kar ka bar mutanenka na TV su hayo nan su yi wani rikici kar ka bar mutanenka na TV a jihar Nasarawa su zama mana a kaka gida na nuna cewa ba za mu ci gaba da rashin zaman lafiya tsakanin mu mu shugabanni ba na jihar Nasarawa da sauran jihohin da suke zagaye da mu shi na yasa na fara zagawa na fara mitin da wayansu daga cikin gwamnonin nan ni nake tashi in bi su nunar musu cewa zaman lafiya mu shugabanni shine zaman lafiyan jama'an mu to sannan su ma suka saki jiki domin kaman gwamnatin Benue na je wajen shi so biyu shi ma zo je na so daya muka zauna muka dinga maganganu to wannan ya ba mutanen mu kwanciyar hankalin da suka fahimci cewa lalle idan shugabanni sun zauna lafiya to su ma za su iya zama lafiya to inda aka fara kenan sannan muka sake bi a nan jihar namu muka fara nuna ba wata kabila wanda za ta zama an riga an tsane ta a ce ba a bukatan ta duk wani kabila Allah ne ya kawo mu ya hada mu yare daban-daban addinai daban-daban to dole mu yi hakuri mu zauna tare da juna to a aikin da muka dinga yi kenan to ina jin daya daga cikin babban wurin da muka samu nasara shine inda muka yi kokarin jawo kowa da kowa mu zauna tare mu zama daya mu hada kanmu saboda cigaban kasar mu
shugaban mafiyarin jihar a majalisar dokokin jihar Nasarawa Umaru Tanko Tunga yace majalisar tana sane da matsalolin tsaro da jihar ke fuskanta tana kuma daukan mataki
a majalisa mun dauki dogon lokaci kuma a kowane lokaci muna wannan jawo hankalin jama'a bisa wasu kudirai da kuma bada shawara na zamantakewa alaƙulin halin zama bakin boda ko bakin boundary ko iyaka wato zama ne kamar na mata da miji ba rabuwa ake so a yi ba amma kuma ba a rasa matsala daga yau zuwa gobe musamman ma da wannan zamani da garuruka sun ci gaba kasan ba girma take yi ba kasa da ake noma ba karuwa take ba raguwa take saboda yawan jama'a ana ƙarin hanyoyi ana gine-gine ana haihuwa jama'a na karuwa inda ake kamata a yi noma da inda ya kamata a yi kiwo ya koma hannun jama'a su yi hakuri akai hankali nesa kuma ya kai fili da za a yi dai kokari a fita hanyoyi ta yadda za a yi na zamani da kiwo da noma yadda za a yi domin koda a karamin wuri ne a samu inda za a fi da abinci mai albarka kuma mai yawa don ana yin shi a kasashe daban-daban amma hakuri ya kamata mu yi da juna amma mun majalisa ka kowane lokaci muna wannan magana tun daga zamanin gwamna mai shudewa ana hada shugabannin Fulani da na Tibari ana hada shugabannin al'ummomi ana yin magana ana jawo hankali don a zauna lafiya kuma dai amana ta kokarin kuma ba za a fasa ba
shi ma Osana na Kiyana wato basaraken yankin Kiyana a jihar Nasarawa Alhaji Abdullahi Amego Agbo na uku yace sarakunan jihar na iya kokarin su wajen sasanta sabani a tsakanin al'umma
an samu rashin zaman lafiya a cikin baya to Allah cikin ikon sa duk abin da ya samu mafari ya samu karshe Allah ya kawo saukin abun an samu zaman lafiya da su babban abin shine in abu ya faru sai ka kokari kai bincike ka ga menene ya kawo wannan makasudin rashin zaman lafiya in ka san abin da ya kawo shi din sai kai kokari ka ga wata hanya zaka bi don a samu neman zaman lafiya din mafi kyau shine kai kokari duk kabilun da kuke tare da su gaba daya kar ka nuna ma wani kyama babban abin kenan in baka nuna ma kowa kana kyaman sa ba komai kowa ka rungume kowa da kowa fahimce su menene damuwar su me yake kawo rashin zaman lafiya shire komai ka aja gefe ka rungume su gaba daya zaka ji damuwoyin su to daga nan kuma zaka kokari ka ga ta wani hanya za abin lafiya zaman lafiya irin dabarun da muka yi kenan da Allah ya kawo mana sauki
wasu al'ummomin na jihar Nasarawa sun yi tsokaci
sunana comrade Peter Ayemba ni ne shugaban al'umman TV jihar Nasarawa maganan tsoro dai ta rige ta zaman gubban damuwa a nan jihar Nasarawa musamman ta Nasarawa South domin abin da ya faru kwanakin baya inda aka kai hare-hare a gidajen mutumin TV wasu sun gudu yanzu haka an gudu da mata da yara ana zaune a wasu IDP camps to ina so in kira ga gwamnatin tarayya da manajan Nasarawa don a yi kokari a magance wannan kuma irin maganin da za a yi ayi a kawo sokin wannan ko a kawo karshen ta a gani na shine hadin kai na tsakanin gwamnatin Nasarawa da gwamnatin jihar Benue idan gwamnatin nan biyu sun hada kai su yi magana da stakeholders na su ina gan za a samu soki a wannan al'amari domin abinda na faruwa yanzu tsakanin kauyukan da suna a iyakan Benue da jihar Nasarawa shi sun fi fuskantar wannan damuwa da sarakunan na jihar biyu da kuma shugabannin tsaro na wayannan jihohi biyu dole za a samu soki a wannan matsala da
to kamar a ce su al'umman fa
su ma suna da nasu rawa da za su yi ataka sun ganin an samu zaman lafiya kamar su al'umman TB da kuma Fulani da wasu kabilu da wannan abun ya shafa akwai shugabannin su za a yi a zora a yi sulhu tun zaman lafiya yau in ba da zaman lafiya ba ba wanda zai iya shiga ino ma in ba da zaman lafiya ba Fulani ma ba zai iya shiga daji su yi kiwo ba to wannan zaman lafiya ya zama mana dole ne
ungana Alhaji Bello jamga inusa an fi sani da jamga inusa ni ji Allah da wato kan gwamnati ina so gode ba su jami'an da wato kuma da lokacin da irin sharuri kuma irin gudunmawa da suna yi da kuma irin kokarin da jami'ai duk kuke da fadakarwa mutane abin da ya kamata ya samu zaman lafiya ina son gwamnatin jihar Nasarawa ta taimaka da gwamnatin jihar Benue su taimaka su gayyaci manyan Fulani Tibabe da Fulani a zauna da sarakunan mu a zauna da wasu kwakwaran matakai ko kuma shawarwari masu mai wanda za a kira mutane don su koma gonakin su su noma kuma kowa ya koma wurin zaman shi ya koma ya yi da kiwon shi in ba samu aiki ba akwai magana
Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya lokaci ne na shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Assalamu alaikum saurare fatan kana cikin koshin lafiya shirin takaitattun labarin wasanni na yau ya ta'allaka ne kaco kan butun kwallon cin kofin jakarun nahiyar turai da ake kira da sunan Europa da aka buga na karshe a ranar Asabar 29 ga watan jiya a tsakanin Manchester City da kuma Chelsea dukkaninsu daga Ingila an yi tashi daga wasan club din Chelsea ta yi nasarar jefa kwallo daya a ragar Manchester City to baya ga cin kofin ita club din Chelsea ta ga kuɗi zunzurutu daga Amurka miliyan 23,200 ita kuma Manchester City ta samu kuɗi zunzurutu dalar Amurka miliyan 18,300 su ma dai waɗanda suka buga wasan semi-final sun sami kuɗi dalar Amurka miliyan 14,600 wanda kuma suka kai ga quarter-final sun sami kuɗi dalar Amurka miliyan 12,800 a dangane da fafatawar ƙarshen da zakarun biyu na nahiyar turai ɗin suka yi na gayyaci wani mai sharhi kan ƙwallon ƙafa domin ya tsokace kan
batun
sunana dan lamin fiyaro mai shari'a kan kwallon kafa eh to gaskiya an samu wannan karan na European champion abinan final nan da aka yi an samu canji fiye da shekarun baya wanda masana a duniya kafin mai wannan final din ana bawa Manchester City ne amma kuma sai gashi da aka zo final din aka buga Chelsea ta ci wasa daya da babu ko daya gaskiya abu mamaki ne a wannan karan a Chelsea abinan ta tabbaci so daya na biyu kenan Chelsea ta tabbaci lokacin Mourinho na tare da su da su draw ba sun tabbaci na biyu kenan yawa to shine masana ma suke cewa su sun nuna mu cewa fa su sun taba kaiwa final kuma sun ci kofi Manchester City ko ba taba ma zuwa final ba ko ba su taba ci ba gashi ko ta nuna musu ba nan ma ba su ci ba wallahi su tsakanin su da Chelsea da yin a wannan kakan bana din na abun mamaki ne dan tashi su ma final na Carabao Cup ta zo ta ci su kuma a league to har Chelsea abun nan Manchester City take cewa bari da su rama idan suka zo final to kuma gashi ta zo ta sake cin su na uku a ta wajen wata guda ma ta ci su uku ma
gaskiya Chelsea ne ta ci su
yawai har su uku ma a cikin wata guda
ya batun irin wannan club shi Zidane Zinedine Zidane gashi ya bar wannan coach na Real Madrid
eh to gaskiya abuna shi coach Real Madrid gaskiya ba wa mutane mamaki ya taba yin haka baya ya dawo har ya ci kofuna ya ci champion malik ma ya ci league din wannan karan kuma gashi ya zo na biyu ne to amma tuka ba ga malik shi bai jin dadin abubuwan da yake faruwa da masu club din to ake tare da dadin cewa aka ga malik dai basu to gashi ta tabbata ya basu to ka san mutum irin su ake so da masu irin wannan ra'ayi dan nasara bari sa aka bar guba yawa in dubanka da masu shugabanni ba dadi suna maka abubuwan da babu dadi to koda kai nasara ma ka basu to shi Zinedine Zidane gaskiya a masu koyarwa na kwacoci a duniya gaskiya shi ya fita da ba dan babu wanda zai wannan nasarorin a club kuma a ce shi kawai ya bari kuma na biyu ma ya zo a wannan karan ma kaga ba wai na rashin nasara ne ta sa ya bari ba shi tsakanin su ne kawai da masu gudanar da hukumar Real Madrid to kaga gaskiya shi ya fita da ba a cikin kwacoci tunda shi kwacocin zamani ne ba irin na da bane shi dan zamani ne a kwacocin ma
lallani fiyar oke nan masharhanci kan kwallon kafa a Najeriya Abdulwahab Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya
haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta kaddamar da yaki da cin hanci da rashawa a hukumance a matsayin wani muhimmin abu ga tsaron ƙasar A karan farko yau Alhamis, Biden ya fitar da sanarwar umarnin, inda ya bayyana abubuwan da za a yi a yaki da matsalar. Kasar Burtaniya ta sauke wani taron kolin ministocin lafiya daga kasashe bakwai na kwanaki biyu, da nufin mai da hankali kan rabon rigakafin COVID-19 da kuma duba hanya mafi dacewa ta gano wata barazana ga lafiyar kasashen duniya. Wani bom ya tashi a wata mota a unguwar da galibin ta ƴan Shi'a ke zama a babban birnin Afghanistan a yau Alhamis, inda akalla mutum hudu suka mutu a cewar wani mai magana da yawun ƴan sanda.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe ƙarfe 6 agogon Najeriya Nijar Kamaru, ƙarfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia, da fatar ku kwana lafiya kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace. Salam.